Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lasariya sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin da ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 21 ga watan Mayu na shekarar 2020. Ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Gabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 na duba yuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taron ta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan 5. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani sakon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da karfinta. Sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai. Gwamnan jihar Michigan Grinch Whitmer ta ce jihar ta za ta dauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje 10,000 a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba. A jihar Laraba, kasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin tsaye da coronavirus a kasar mai arzikin lulu da ke kudancin Afirka.
Kanin labarin kinan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa wata kungiya mai suna Concern for Almaji ta koka game da matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suka dauka na hana almajiranci.
Almajiranci daban, rashin kula da yara daban, almajiranci daban, yawon da yara suke a layi daban. Almajiranci daban, wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban. Gwamnati ta san da wannan.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sala ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro. Kuke aiko mana ta hanyar email. Albarkacin watan Ramadan kuwa muna tafa da falalar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 na duba yuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taron ta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan 5. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani sakon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da karfinta. Sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai, Trump ya faɗa. Kuma hakan wata babbar alama ce ta komawar harkoki kamar yadda aka saba. Kakakin gwamnatin Japan Yoshihide Suga ya faɗa yau Alhamis cewa har yanzu suna duba yuwuwar halartar Prime Minister Shinzo Abe, kana kuma kasashen biyu suna da dangantaka mai ƙarfi. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce zancen gudanar da taron na mutum da mutum ko ta yanar gizo zai hada da nazarin matakan kariya da aka dauka da kuma shawarwari da masana suka bayar. Ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce a shirye yake halarci taron idan har yanayin lafiyar da ake da shi ya bada dama, yayin da shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za ta jira ta ga abin da zai faru. Gwamnan jihar Michigan Grinch Whitmer ta ce jihar ta za ta dauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje 10,000 a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba, yayin da kogin Titibawasi ya yi ambaliya sawoyi bayan da madatsar ruwa ta Edeville da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Jami'ai sun ce kogin Titibawasi ya haura da mita 10 a yammacin ranar Laraba kafin ya matsa baya daga yankuna da dama. Gagarumin kwashe jama'ar yana da rikitarwa saboda barazanar COVID-19 a yankin. Duk da yake karamar hukumar Midland ta tabbatar da mutane 80 sun kamu da waɗanda suka mutu 10, jihar Michigan ta ba da rahoton waɗanda aka tabbatar sun kamu mutum 52,350. A jihar Laraba, kasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lulu da ke kudancin Afirka. Dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake budewa a ƙarƙashin ka'idojin gwamnati, ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai. Shugaban kwamitin kula da COVID-19 na ƙasar Dr. Craig Masufa ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya danganta da yadda yanayin cutar coronavirus ya kasance, to amma a kodayaushe akwai zaɓin sake komawa dokar kullum. yanzu haka mutane da suke komawa gida ba su hana za a killace su na dole na tsawon sati biyu to kuma dokar hana baki yan kasashen waje shigowa har yanzu tana nan Bazwana ta tabbatar da waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 29 da kuma mutuwa ɗaya.
Kafin Hafiz sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa arewacin Najeriya, inda wata ƙungiya mai suna Concern for Almajiris in Northern Nigeria ta koka game da matakan da gwamnonin yankin suka ɗauka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali. Da suka yi zargin cewa wannan wata hanya ce ta tauye musu haƙƙi. Haruna Dauda na ɗauki da wannan rahoton.
Wani ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Concern for Almajiri in Northern Nigeria sun koka game da matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suka ɗauka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali. Da suka ce wannan wani hanya ne na tauye haƙƙin waɗannan almajirai. Idan dai ba manta ba, gwamnonin arewacin Najeriya sun shiga wani taro inda suka amince cewa ya kamata a maida waɗannan almajirai dukkanin jihohinsu na asali, yayin da aka dinga ma samun matsaloli a wannan yanayi inda wasu kan ki karban wasu almajiran da cewa ba ƴan jihohinsu bane ko kuma ba a tantance su kafin a shigo da su ba. Duk dai waɗannan sabbin al'amura na kunno kai ne sakamakon wannan cuta na COVID-19 da kuma yanzu hakan ke ci gaba da daban jihohin Najeriya musamman ma a jihar Lagos da kuma babban birnin tarayya Abuja da ma jihar Kano da ta kasance cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya. Injiniya Abdulgafar Onachi dai shine shugaban wannan kungiya da ake kira Concern for Almajiris da kuma suka kira taron manema labarai a garin Maiduguri game da wannan batu na almajirancin. Ga ma abin da ke cewa
manzo Allah su tuna cewa ya idan annoba ta bullo a wuri wanda baya wurin kar ya shigo don gudun me kar a yada annoban, wanda yake cikin kar ya fita don gudun me kar a yada annoban. Waɗanda suka ga wannan cutar a Najeriya ai ba nan aka haifar da cutar ba, shigowa da shi aka yi. Abin mamaki sai gwamnoni mu kaga daidai wannan lokacin da suka fara fitar da yara, kaga wannan bai dace ba. Kuma na biyu, kowane dan Najeriya yana da yanci ya zo na inda yake so, mutum da bai kawo tashin hankali ba kuma ya samu kulawar gwamnati, wannan constitutional right na shi. So shi yasa muka ga a yanzu kuma a yadda aka yi ana yarowa da yara a dibi yara daga nan kai wasu koyo a dawo da su an yadda suka yi dace ba.
Na cikin gwamnati ta yi a kai
na farko gwamnati ta raba almajirci da bara, almajirci daban bara daban, almajirci daban rashin kula da yara daban, almajirci daban yawon da yara suke a layi daban, almajirci daban wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban. Gwamnati ta san da wannan, sai a san me ake so a yi. Baran ne ake so a hana, amma in kace kana so ka hana almajirci kusan kana so ka hana neman ilimi kenan, domin ko yaron da zai dauki kayansa daga nan zuwa London neman ko menene na ilimi ya zama almajiri, because ya bar wani wuri zuwa wani wuri don neman ilimi.
To wai ya ma almajirin suke gudanar da rayuwarsu ne idan har aka tura su karatu zuwa wasu jihohi? Ga dai wani dan almajiri da zan ta da shi a garin Maiduguri.
To ka zo nan kana karatu a nan ne na almajiranci a nan cikin Maiduguri? Daga wani gari ka zo?
Kasan Martai.
Kasan Martai? Tun daga Martai shekaran ka nawa?
13.
13? To kamar iyayenka suna zuwa su duba ka?
Ba su taɓa zuwa.
Shekaran ka nawa a nan Maiduguri?
2.
Kuma kana jin labarin su? Kuma kana ganin Azizu ka nawa? 6. To Allah ya taimaka maka.
Wani dan almajiri kenan da muke zanta da shi a garin Maiduguri da kuma a kawo shi karatu daga karamar hukumar Mate da ke arewacin Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da wasu ƙarin labaran duniya.
A yau Alhamis, kasuwannin yankin Asia sun karkare ranar yau Alhamis tare da ɗanyin ƙasa kaɗan, yayin da masu saka hannun jari suka maida martanin mummunan labarin kasuwanci daga Japan. Kana da taɓarɓarewar dangantaka ciniki da hudar diplomasiya tsakanin China da ƙasashen Australia da Amurka. Kasuwar Tokyo ta Nikkei ta yi ƙasa da 2% a lokacin da ta rufe bayan da gwamnati ta sanar cewa sha'anin fitar da kayayyaki na Japan ya yi ƙasa da kashi 21% a watan da ya gabata, wanda shine babbar faduwa tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya shiga rikici a 2008. Kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 4% a hada-hadar da aka yi da tsakar rana, yayin da Shanghai ta yi kasa da 5%, sai S&P/ASP 500 ta Sydney kuma ta yi kasa da 4%. Seoul ta rufe tare da dagawa sama da dugo 4 cikin 100, kana tafi ita ma ta cira da dugo 9 cikin 100. Tasirin da kasuwannin duniya suka yi a ranar Litinin bayan samun labarin yuwar samun rigakafin cutar coronavirus ya dishashe bayan da Beijing ta lafta haraji mai yawa akan kayan da ake shigowa da su daga ƙasar Australia. Haɗi da ƙarin ƙaruwar kalamai marasa daɗi da gwamnatin Trump take yi akan China kan matakin da ta ɗauka tun farko akan annobar coronavirus wanda aka fara samu a ƙarshen shekarar da ta gabata a Wuhan. Kasuwannin Dow Jones da S&P 500 da kuma Nasdaq duk sun yi ƙasa tun kafin a buɗe su, alamun da ke nuna Wall Street za ta yi ƙasa a lokacin buɗewa. Prime Minister Lesotho Mokgesi Majoro ya fara gudanar da aiki a rana ta farko a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a fadarsa a Maseru, babban birnin ƙasar. Majoro, ɗan shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon ministan kuɗi, ya ce abin da zai fi mai da hankali shine kare ƙasar yayin da ake fama da annobar COVID-19, kana da magance talauci da rashin aikin yi a 'yar ƙaramar ƙasar da Afirka ta Kudu ta kewaye ta. Har ila yau Majoro yana fatan dawo da kwanciyar hankali a Lesotho, wadda ke cikin rashin zaman lafiya sanadiyar matsalolin wanda ya gada. Majoro ya maye gurbin Thomas Tabani, ɗan shekaru 80, wanda ya murabus na bazata a ranar Talata bayan shafa watanni yana shanya matsin lamba daga gwamnatin haɗin gwiwa da ya sauka saboda zargin yana da hannu a kisan tsohuwar matarsa Lifolilo Tobani a 2017 'yan kwanaki kafin a rantsar da shi. A wajen bikin rantsar da Majoro, Tabani, wanda ya musanta hannu a kisan tsohuwar matarsa, ya kuma nemi afuwar kurakuren da ya tsawon shekaru uku na zamansa Prime Minister.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum, ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah.
A cikin shirinmu na wannan makon, har yanzu muna Kano, za ku ji ci gaban bayanin halin da ake ciki a kokarin dakile cutar COVID-19 a jihar Kano. Idan ba a manta ba, Professor Isa Sadiq Abubakar, director a cibiyar bincike kan cututtuka masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, kuma member a kwamitin gwamnati kan COVID-19, a zantawarsu da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari, yana mana bayani ne akan batun gwajin magani da hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar da birnin tarayyar Abuja, ciki har da Kano, lokaci ya cin mana.
Waɗannan magunguna guda hudu da kake magana, dama ku masana kuna cewa mutanen da suka kamu da wannan cuta wato rukuni ne, wato kaci gari ne. Akan wannan rukuni na masu wannan cuta ta corona za a yi wannan gwaji?
Wato shi tsari na gwaji irin wannan, ana shigo da mutane marasa lafiya, sai an zauna an shirya jadawalin yadda za a yi abu. To daga ciki ana shigo da nau'i-nau'i na mutane duka da baki ɗaya, ba wanda ake tsallakewa a ce shi ba za a yi ba, saboda a gani dukkan waɗannan mutane ɓangare daban-daban za su amfana da wannan magani ko ba za su amfana ba, ko kuma akwai daga ciki waɗansu wanda kawai maganin zai tasiri a kansu. Misali a ce wanda suke da cuta wacce take nuna alamu, kaga to irin waɗannan mutane watakila suna da ƴar murar, suna da tarin, suna da zazzabin, to za a gani zai musu tasiri ko ba zai musu ba. Haka kuma wanda cutar ta yi tsanani a jikinsu, su ma dole ne a shigo da su don a gani ko idan a cikin tsananin nan maganin nan zai rage kaifin cutar ko kuma zai warkar da ita cikin sauƙi. sannan kuma waɗanda ma wato gwaji da aka yi ya nuna cewa suna cutar amma kuma a jikin su ba sa jin komai su ma za a aure wannan magani a jikin su domin daga ƙarshe a duba a gani shin irin waɗannan waɗanda su cuta ba ta nuna alama a jikin su ba ya ma kamata a amfani da wannan magani saboda su warke yadda ba za su rika yaɗa waɗansu ba ko kuwa in aka ba su wannan magani illa ta zai jawo ta fi a ce a bar su haka to da irin waɗannan sai an yi la'akari da su kafin a tsaida matsaya guda cewa wane ne ya cancanci misali a ba shi magani in ya kamu da cuta ko wane ne bai kamata ba.
Kenan bayananka sun nuna mutanen da aka killace a cibiyoyin nan da killace masu cutar corona a kan su ne za a yi wannan gwaji?
Dama aiki kaga tun da dai cuta sai an same ta to kuma inda ake samun waɗanda suke da cutar shine wajen da aka killace mutane a nan ne babu shakka za a yi amfani da waɗannan magunguna a kan waɗannan mutane to amma shi irin wannan bincike yana da sharaɗi guda wato duk sai an bi matakai na kare haƙƙin bil'adama akan irin wannan abun na farko ma dai ita hukumar lafiya ta duniya ita ce babba a duniya baki daya sai ta tabbatar yin wannan gwajin ba zai illata mutane ba to kaga tunda ita tana da hannu a ciki ba za ta kawo abin da zai cuci mutane ba to ita kuma gwamnatin Najeriya ita ma dole ne sai an nemi izinin ta sannan kuma shi kan shi hukumomi na jihohin nan za a nemi izinin su haka zalika shi mutumin da za a yi amfani da maganin a jikin shi sai ya yadda ya ma sa hannu sannan akwai shaida ya sa hannu sannan za a yi amfani da maganin nan a mutumin nan.
Mutane suna da tsoro da shakku game da duk lokacin da aka ce za a yi gwajin magani ko kuma gwajin rigakafi misali kullun abinda bai rabu da zukatan mutane ba musamman mu a nan Kano gwajin nan da aka yi na Trovan na Pfizer ya haifar da illoli an samu kai a jari mai tsananin gaske ya kace ganin mutane za su karbi wannan gwaji duk da cewa shi ba na rigakafi bane na maganin cuta ne.
To kamar yadda ka yi bayani mutane ba abu ne mai sauki kai tsaye su yadda da wannan abun ba to amma dama masu bincike sun sani cewa irin wannan baka zuwa ka tankari mutane kai tsaye ka ce za ka fara bincike a kan su sai ka yi musu bayani cikakke gamsasshe mutum ya yadda sannan zai karɓi abu to idan ya zama na mutane sun gamsu to abun babu matsala za a ci gaba da samun nasara a kai kuma ganin cewa tun da dai ita cuta ce wacce yanzu haka ba mu da maganinta mutum yana zaune haka in ba ya yadda da dabaru wanda masana suka fito da shi ba sai dai ya zauna ya sha wahala ba shi da wani tsumi ba dabara to irin hakan zai taimaka musamman aka yi bayani gamsasshe mutane su karɓa abin hannu biyu.
Tunda shi kansa wannan batun gwajin magani yana ɗaya daga cikin matakan yaƙi da ita wannan cuta ta corona ya kake ganin makomar yaƙi da cutar corona idan aka ce mutanen Najeriya ko kuma musamman waɗannan jihohi Sokoto da Ogun da Lagos da Kano da Kaduna da Abuja ba su amince ko kuma ba su karɓi wannan yunƙuri na gwajin magani ba?
Abin Allah ya kiyaye in mutane suka ci karɓar wannan abu to wannan zai yi tasiri a sauran jihohi na Najeriya wannan kuma zai kawo babban cikas da koma baya akan yakin wannan cuta da take ta kashe mana tsofaffinmu da mutane waɗanda suke da ɗan laulayi na rashin lafiya wanda suna nan barci a garuruwanmu abun kamar wutar daji yau kana farkawa za ka ci wane ya rasu wane ya rasu muna ta asarar mutane waɗanda suna taimakawa al'umma baki ɗaya to kaga in aka ce an ci wannan abu an bar wata cuta kenan bai ta yaduwa bai ta mana illa inda sai illa masha Allahu fatanmu shine cewa wannan abun da ya shigo gwamnatin tarayya turbita da duk wasu hukumomi wanda suke a tarayya gabaki daya za su tantance su tabbatar babu wani cuta a ciki, babu illa a cikin abin da aka zo mana da shi, sannan kuma su mika gwamnatocin jihohi su ma haƙƙi ne yara ta yi a kan su cewa mu al'ummarta su kare mana haƙƙi, ya su duba abin da idan basira suka cewa abu ne na alheri in ya so sai su yadda a shigo jihohin a yi amfani da shi a marasa lafiyarmu, wanda Allah ya yarda za a ga alfanun abu a ga cewa wannan cuta bata halaka kowa ba a cikinsu.
Wasu suna ganin cewa me zai hana gwamnatin Najeriya ta mai da hankali a kan haɗa hannu da masu magungunan gargajiya musamman waɗanda suka yi karatun zamani a fannin maganin gargajiya ɗin nan, la'akari da cewa ga gwamnatocin ƙasashe musamman Madagascar sun yi zo da wani magani na gargajiya kuma ya karɓu.
Ita ma gwamnatin tarayya ta Najeriya baki ta yi ba, wato ministan lafiya da shugaban yaƙi da wannan cuta sun yi bayani sun nuna cewa sun yi na'am sun yi amanna da duk wani wanda yake da magani na gida a nan Najeriya ya fito ya nuna za a wato amince a duba abin da idan basira, idan ya kama a ce za a kai ga mataki na gwaji domin a ga ko cutar za ta magani zai yi tasiri a kan cuta ko ku zai yi ba, to falillahi alhamdu. Wannan shi ma yana daga cikin tsarin da gwamnatin tarayya take da shi a kan wannan cuta, wanda kuma muni amanna cewa in aka gani Allah yadda za a samu shi gaba.
Jama'a sauraro, yadda shirin namu na wannan mako ya kasance kenan a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, musamman ma Muhammad Ibrahim Kware da ya daukan mana wannan hira, da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin, ni ce Aisha Tusule, ku kasance cikin koshin lafiya.
A gaida da Aisha, kafin mu je ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Aminu Kano Maida, karamar hukumar Garko, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce da Allah ku bani dama na taya gidan Radio Faransa murna cika shekara 13 da fara watsa labarai cikin harshen Hausa. Allah ya ƙara basira da faɗar gaskiya komai ɗacinta. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Durambaga, ya ce salam biya Hausa. Ya ce maimakon mayar da almajirai jihohinsu na asali kamata ya yi gwamnatin tarayya da na jihohi su yi haɗin gwiwa wajen zamantar da karatun tsangaya kamar yadda aka inganta makarantun boko. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Umar Baban Yaya, sabon gida da Rabi'u mai shago sabon gida da Yakubu mai manja kuntuwa da ke jihar Katsina, suka ce baki ɗaya assalamu alaikum biya Hausa. Suka ce da Allah ku ba mu dama mu jinjinawa gwamnatin jihar Zamfara bisa kokarin da gwamnatin jihar ke yi na gadin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a faɗin jihar, muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen yawaitar wannan mace-macen. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi. Ya ce assalamu alaikum bai Hausa, ya ce da Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in ta daukacin ma'aikatan RFI Hausa murna cika shekaru 13 da fara watsa shirye-shiryen su a cikin harshen Hausa. Da fatan Allah ya kara daukaka wannan gidan radio mai tarin albarka. Amin summa amin.
Madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon.
To ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid.
Wallahi in fada maka bokaye da yake sun rena wasu ƴan siyasa, sun rena wasu ƴan boko, sun rena wasu ƴan kasuwa, sun rena wasu masu mulki, sun rena wasu talakawa. Wallahi sharuɗa suke kama musu. Da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba? Yace a je a kwakwalo idan wanda ya mutu yau sai ya je duba sabon kabari. Da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba? To boka ba wai shan giya kawai da aka fara a nan ba, duk abin da aka ce mutum yayi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi. Allah kiyaye. Kuma in ba tauhidi ni ya taba ganin wani doctor wanda bai san ABCD ba ya yi masa wayo ya karya kudin sa ya masa dabara ko ABCD bai karanta ba, wannan kuma doctor ne kuma ma ba a kasar nan ya zama doctor ba, a kasar Turawa. Ka san dai iya da wayo ko? To naga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba ya yi masa wayo, ya yi masa damfara saboda mai saboda ba shi da tauhidi. Saboda haka a guji bokaye yanzu ya hada fada. Kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana taɓaci ana ta gyara kawai don tsamin rashin hankali kata biyu ga asarar gyara kuma ya je zai boka kuɗi. Wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcinka ɗin nan ya sa maka hannu. Kwanan nan ake faɗa ne sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi wasu ya sa masa hannu.
To Allah ya sa mu dace da wannan. Ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 na duba yuwuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taronta kamar yadda suka saba, kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa, yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan 5. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani sakon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da ƙarfinta, sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai. Gwamnan jihar Michigan Gretchen Whitmer ta ce jiharta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje 10,000 a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba. A jiyar Laraba, kasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannu a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu'u da ke kudancin Afirka. A yau Alhamis, kasuwannin yankin Asiya sun karkare ranar yau Alhamis tare da ɗanyin ƙasa kaɗan, yayin da masu saka hannun jari suka mai da martanin mummunan labarin kasuwanci daga Japan. Kana da taɓarɓarewar dangantaka ciniki da hudar diplomasiya tsakanin China da kasashen Australia da Amurka. Kasuwar Tokyo ta Nikkei ta yi ƙasa da 2% a lokacin da ta rufe bayan da gwamnati ta sanar cewa sha'anin fitar da kayayyaki na Japan ya yi ƙasa da kashi 21% a watan da ya gabata, wanda shi ne babbar faɗuwa tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya shiga rikici a 2008. Prime Minister Lesotho Mokisi Majoro ya fara gudanar da aiki a rana ta farko a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a fadarsa a Maseru, babban birnin ƙasar. Majoro, ɗan shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon ministan kuɗi, ya ce abin da zai fi mai da hankali shi ne kare ƙasar yayin da ake fama da annobar COVID-19, kana da magance talauci da rashin aikin yi a 'yar ƙaramar ƙasar da Afirka ta Kudu ta kewaye ta.
Masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma bayan shirin za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. kada manta za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatar da shirin da kuma Julie Davis Gresham wadda ta bada umari da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.